أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى لإساك عدم أن مسلتي من أبلا بنتي بدون كل أسئة الجبارة وأن مريتي من الله دي شابيك وتبرضان شكرا لك على كل شيء الذي يجب ان يكون هناك صلى الله عليه وسلم يكون هناك شكرا لك على كل شيء الذي يجب ان يكون هناك شكرا لك على كل شيء الذي يجب ان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع حزوى عشان دي آية من آية أبين مالي أم تعمنا نا تفسير إنسا أم تعشن ليتي ذلك فسق يأتي الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات وأن ذلك اسم إشارة وإشارة أنت وانتم وانتم أمي مأكني في إشارة نزوى دور مأكني في يأتي لكل ما تقدم من المحرمات نوني نزوى دور دعب اللي قباتا نعب اللي أكا أنبتا سوى أنهارم سنسا التي حرمها الله صيانة لعباده وأن الله تعالى يحرم تاسو من علي لا فيها يقوم علي وعليه عموما يا لا فيها علي وجبائز لعباده وأنها فسق لكن راسه فسق أي فسق أكلم الفسق لكن يفعلك أي خروج عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان أي شيء ما بيك هذا فاسق أنت وبتلقى دائر الله تقوم دائر شيطان الله أعلم يصير ثم متن على عباده بقوله سلم الله تعالى يبور أنت وباينك ولأبناء الكهير بمصر وكان إمام ببدي مصر ilimin da yake laqad manallahu alal mu'minina
ko
idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu alayhim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wala suratu ali imran ke wajen karshe karshe to irin wannan baiwa da Allah ta'ala ya saba faɗi cewa lallai baiwa ce ni'ima ce babban lamari ne Allah ta'ala ya kintsawa bayansa na alheri to anan ma wannan juz'iyya ko wannan bangare na wannan aya abinda Allah ta'ala yayi kenan yace al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum a yau kunnan waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addinin sun yanke ƙauna cewa ba da gaske ba sun yanke ƙauna cewa sun ɗauka mafarki ne sun yanke ƙauna cewa yanzu nan za su lankwame shi sun yanke ƙauna daga tsammanin da suke yi cewa bai isa ma a dube shi ba ngane yawa duk waɗannan abubuwan suna shigowa tunda da duka tuna cikin abubuwan da suka zo a tarihin magabata yadda al'ummomin da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi akwai al'ummomi manya manyan al'ummomi musamman masu civilization da daɗe irin ba da irin farisa da ru kusan a lokacin su ne duniya an ce duniya su ne to a lokacin ba su ɗauki larabawa a matsayin komai cewa sun kai girman da za su iya tasowa su zama wani abu har su zama wani equal da ake kokarin a jankwafe shi ba an ɗauki kowai shirme ne hukunci mai kistar zuwan abdullahi bin rawaha da jirin rustum ne ko wakilin gwamnan sarki gwamnan wato abin nan sarkin farisa da ya ji an ce ga wani ya zo da larabawa sai ce abinci yake so ko da kuje ku ba shi ya ɗauka abinci ya zo nema yau su sun ɗauka larabawa ba su kai su zo har a yi magana da su shi ne ya ce a shi ba abinci ya zo nema ba saƙo ya zo isarwa ya aka shiga da shi mai kawuka shi ne ke cewa mu mutane ne ke sha'afana Allah Allah ya aiko mu ya tashe mu don mu fidda bayi daga bautar bayi ɗan uwansu zuwa bautar ubangijin bayi to sun gyara zama ya kalle su a nasu yi wannan ƙarfin zuciyar da za su faɗi irin wannan magana to shi ya sa kullum abinda malamai waɗanda suke lura da abinda yake kaiwa ya komo suna faɗa wa mutane duk da mutanen su kuma suna da nasu abin kallon cewa illar wannan addini girmansa da buwayarsa tana ga maƙalƙale ma ga riƙo da shi yawa ma aka kawo su dabaru aka ɗauka addinin bai cika ba aka kamo nan aka aro can ake tsammanin nan akwai giɓi bari a toshe ko a babin ibada ko a babin siyasa ko a babin wani abu duk abin da yake addini ne ba duniya ba to a bar wa Allah ta'ala kayansa saboda da ya tashi zancen cika addini kamar da yake a wannan ayar addini yake ya cika ba rayuwar duniya da abin da kuke wannan an sakhare muku ya koma zuwa ga your ability to explore ita duniya yawwa ƙarfin da Allah ya hore muku na kuje ku binciko ku sha wahala ku yi fafutuka
tunda ɗabi'ar rayuwar duniyar ke kakanmu babanmu mutum na farko duk muna manta tarihinsa shi ya sa muka shiga irin wannan an sa shi a aljanna ya ji daɗi ya ci daɗi aka ce banda can sai aka zo aka buga shi aka ce kaga can ɗin da me yasa aka hana ka wai ba a so ne ka daɗe to ake ka ɗanɗana ka fita in kana so ka daɗe ba fita a wannan daɗin to ka ci wancan sai ya manta da can ya gaskata nan sai zai ci ta ci shi kenan duk wannan daɗin an bar an hana maka fito ka tafi inda sai ka yi aiki sannan ka ci ka ku sai aka bar mu da zancen ka yi tunanin wani abu mai daɗi ka gan shi duk babu ne sai ka yi aiki ita duniya sai ka yi wahala ka samu za ka zo ka yi fatauci sai ka yi aiki a ofis ko sai ka yi kasuwa sai ka yi leburanci amma ka zauna nan kana jin haushin mutane ba ka yi aiki ba to ka saba ma abin da Allah ta halalce ka domin su tsakani da Allah yauwa dole kowa ya bazama kafin zo nan tunda na riga na shiga wa'azin ina jan hankali ga samari don Allah rayuwar nan ta mutum har ya girma iyayensa suna kula da shi gaskiya fa in ba mu a arewacin Najeriya ba inda ake yi daga mutum ya kai ƙarfi daga 18 20 wani ya riga ya sallama da gidansu ba dai a bashi ba sai dai ya kawo wani ita ce ɗabi'ar ɗan adam yadda aka san shi ka je ka yi fafutuka yadda duk wani mai ƙarfi wanda Allah ya hore masa cutuwa a jikin mazuna ɗinsa don zai iya aiki ya samu to tsari mutuncin ka je ka nemi wani abu ba ka zauna wani ba zancen wani 18 ba 20-30 kuma aure yake jira a yi masa in aka yi auren kuma a riƙe shi a riƙe matar gaskiya fa ba rayuwar nan ba haka ake yi dole ne ku fahimta wanda suke yin wannan ba gata suke yi yau wasu buɗe ƙofar tarbiyya mene mutum ya fahimci me yanzu to ku kyale wannan gefen gefen menene duniya ce yau darasinmu akan addini 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 shine abin da ya dini zikin mar'u liman yi azumu yau mutum ya kaskanta ya mi ƙauya ya submitin rayuwarsa shine ma'anar addini ya zama yana da wani abu da yake bi umarni ake bashi sai yadda aka so yake yi to shi wannan ɓangaren na addini da aƙidar da ibadarsa mu namu na musulunci akmalahu Allahu akmalahu Allahu bi wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala yahtaju ila falsafati wala ilmi kalami wala tasawufi wala ila shay'i al-haja ba a buƙata bi imkanin insani an yata'abbada lillahi azza wa jalla wa an yarda Allahu tabaraka wa ta'ala an wa yadkhul al-janna بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط بدون زياده ممكن يبدا وانا سوى زي ممكن يراي يبو تاوى كما الله يجلس الله يتاشى الجنه دقيا ابن لمن ذل الله صلى الله عليه وسلم يزول باتاربي يا توسن ولا ابو يا قاربا an gani wannan abun mai yiwuwa ne ko ba mai yiwuwa ne mai yiwuwa ne to baka buƙatar ka ƙara komai a addini la wata falsafa la ilmin kalami la sufanci aka ba shi sunan nan daga baya Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan ayar da na faɗa da kafin wanda muke karantawa laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Wannan tazkiyar tana nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tazkiyar al'ummarsa, ya gama gaya musu abin da in sun aikata shi za su samu tsarkin zuciya, gyaruwar zuciya, gudun duniya. Kar a damu da duniyan nan a sanya ta a zuci, amma a sanya ta a kantabi. Duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Don haka duk babu wani tsarki da mutum zai samu ta hanyar ya zama wani waliyi, ya zama kaza, ya zama kaza, ya zama kaza, har ya tsallake Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan musulunci. A wannan musulunci kowa bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Babu ilman wa hikmatan wa ibadatan wa tazkiyatan wa rahmatan wa hirsan ala tablighi kalamillah wa ta'abbudan ta'abbudan ila fi abinda wa dhikran yawwa wa dhikran babu abin da kai waɗannan abubuwa abin da dan adam ya damu da shi ko mai cewa zai bi hanyar ko ta sauwo bi da aka kirkiro daga baya aka sa mata wannan sunan yace ta hanyar da yake so ya je ga Allah duk dai waɗannan su ne aikofofin ko digiri yawan sallah, yawan azumi, gudun haram ko wanda dama shi ne asalin tazkiyatun nafs. Gudun haram kai gudun abin da ya halatta domin kar a auka cikin abin da bai halatta. Wanda shi aka sani dama abin da wato ashabu tazkiya az-zuhad na farko abin da suke yi. To waɗannan abubuwan mawjudatun bi kamaliha فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا wannan aya ita abin da zaka ga yaban ce amma kafin azulan sai Allah ta'ala ya fara da shimfidar kafirai sun riga sun yanke kauna daga cin nasara akan addini cin nasara ta gaba daya a ce sun muku shi ku an daina musulunci wannan ba zai faru ba har kiyama ta tashi za su yi abin da za su kulla makirci za su raba kawunanku za su janye hankali na waɗanda za su iya janye hankalinsu daga shugabannin za su iya samun abubuwan mukamu a cikinku masu aiki waɗanda za su yi musu aiki suna ƙasarsu amma suna ana amfani da su suna cutar ƙasarsu suna ba da information ga waɗanda su ne abokan gaban ƙasarsu za su iya yaƙar ku da tattalin arziki za su iya yaƙar ku da makami duk wannan za su iya amma a ce addini sun ƙare shi babu wanda ya rage musulmi mai la ilaha illallah wannan ba zai faru ba har kiyama ta tashi. An fahimci wannan? Amma menene zai jawo sauƙin abubuwa shine a kama addini a riƙe tunda Allah ya ce ya riga ya tafi. Kar kai shirka, kar kai bid'a. Ka kyamaci shirka, ka kyamaci bid'a. Duk abin da yake samo ne a addini aka cusa shi wasu ne suka cusa. Ka bar musu kayansu ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi kadai kar ka hada shi da wani babu wani mutum da ya kai darajarsa da za a ce sai ka sa shi a tsakani da kai da shi kai baka isa ka kai ba wai ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam kana ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ka sanya shi a tsakani tsakaninka da Allah a buƙatunka Allah bai yadda da wannan ba to ina za ka sanya wani daban ba annabin ba ma tsakaninka da annabi tsakaninka da annabi an gano wannan haka ka ɗauko iliminka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da yayi ya kira zuwa gare shi ya addini da shi ya karanta ya rayu da shi tsakaninsa da matansa yayi wannan rayuwa karkashin wannan karantarwa yayi mu'amala da sahabbai a waje yayi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba duka a ƙarƙashin wannan karantarwa to wannan ya ishe ka kai aiki da shi ka shiga aljanna ana fahimtar abin da sha to wannan ita ce shimfiɗa akan wannan ayoyi da mu shiga na baiwa da Allah ta'ala yewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum ayau innan waɗanda suka kafirta sun fidda rai daga addini to ga wani umarni fala takhshaw dan haka kar ku ji tsoron su wa ya taba baka irin wannan ashwarar a cikin a dan adam ce kar ka ji tsoron komai na tsaya ba akwai wanda ya isa yana tare da kai dare da rana kasuwa aiki komai zai tsare ka zai baka duk abin da kake so la har wanda ka kashe kuɗi ka ɗauko masu gadin ka ba su isa su yi wannan zancen wala ta shau wa shau Allah ya ce ku ji tsoro na kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na kai jama'a kuna kana da Qur'ani kuna jin wannan zancen اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لا قوة كانت يساكن من يتعوى دا كانت كافرين في الدري دا كونك دا الدين فلا تخشوهم كم كنت أولاً واخشوني كنت أولاً كم كنت أولاً زجداً كنت أكن الدين duk barazana kakame da ku baya addinin ake zance ku riƙe har ka duniya sun fi ƙarfin ku sun fi ku makami sun fi meye an ba ku koma gun wanda ya ba ku addinin mun ku bauta masa shi kaɗai ku ɗaga hannu ku roƙe shi ya aka yi ranar yaƙin Badar mutum dubu da dawaki da raƙuma da sauransu suka zo mutum dubu a mutum 310 annabi sallallahu alaihi wasallam ya san bambanci a material strength wannan empirical strength ƙarfi da ake da shi na duniya ya san bambanci shi sa ya koma yana roƙon Allah ya Allah hadhihi al-isaba wannan yattawaga ita ce kawai mai bauta maka a duniya lokacin iya abin da ake da shi ke nan na musulmi ba kowa banda wannan mutanen in aka lamuɓame su gaba ɗaya a lokacin aka kashe su shi ke nan ba sai ya tawassuli da wannan abin wannan halin wannan min babi a tawassuli bil hal yawwa tawassuli da halin tsanani da mutum ke ciki ya ce ya Allah in fa aka kashe wannan ƴar jama'ar shi ke nan ba kowa da ya rage mai bauta maka Allah ka samu shi nasara Allah ka taimaki bayinka Allah kai kaza Allah kai kaza Allah ku shi ne Allah sai amsa sai aka turo mala'iku na ga taba jin mala'iku sun zo ya a yan huta to matsalar mu ita ce wannan falatat shawhum din mun ki kama kuma mun ki komawa shawni din har yanzu inda aka lalace waɗannan abubuwan kuma akan karantarwa addini insha Allah ta'ala wallahi wannan ba maganar emotion ba ce wani za ka ji wani sai ke zancen ana zancen technology na zamani ku tashi tsaye ku makami waye ana kuke wannan ɗin ku da kuke wannan zancen don Allah a madadin mu ku je ku karanta duk abin da za ku karanta duk abin da wani dan musulmi zai kai ya karanta yayi nufiya ba shi ne da ƙarshen makami ba nufiya wanda zai kashe kowa ma da kowa yayin suna nan suna jin makamin da daga tun danna haka kike nan duk duniya ta tashi a zaton su eh a zaton waye gwada ya gani duniya da mai ita ko kamar wani abin nan kafafa da gatsurata da magana kai ka dauka baka zuwa bandaki kai ka kubula to wadannan abubuwan mutum kafirci in yi koci da shi haka ya kan yi irin wannan idan Allah ɗan uwanmu musulmi musamman waɗanda harkar suka rudu da harkar karatun boko da ƙarfin western countries nan da sauransu don Allah ku kalli musulunci ku fahimce shi based on what it can present bayuwa perception yadda kuke tsammani haka musulunci ne a zauna a karanta Qur'ani a karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a duba wai musuluncin nan me yake tafi da shi zance ku gane wannan ya uwa zancen duk da muke yi akan me ba na san daga sauti ne da yawa yake ne akwai ya uwa din ne amma zancen mu akan me akan addini akan addini ba akan duniya akan duniya an halatta maka je ka karanta duk abin da zaka karanta ka iya kewa da zai bani kariya ba shi kenan an gama da wannan ba a sheke nan ba za a zo a dora wa musulmi laifi ko musulunci laifi shi ne yasa aka ci baya ba in dai ci bayan ana nufin wannan ci bayan material ci baya cewa mun zauna western countries sun fi karfinmu ta bangaren makami da economy da sauransu wannan babu dalilin da zai sa a zargi addinin musulunci an gane addinin musulunci babban abin da yake magana a kai shi ne wannan addinin da aka zo da shi to shi wannan addinin a kammale shi ka bi shi in ka shiga matsala ka gaya wa mai shi yana nan da rai fa huwa hayyun la yusufu kuma zai zo ya maka abin da zai a kowane lokaci irin yadda ya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan taimakon to haka zai maka zai taimaka maka ko da ba aiko mu lafi ko amma dai akwai taimakon da zai maka don haka mu riƙe addini mu dawo zuwa ga Allah ta'ala ita kuma harkar duniya mu tinkare ta mu ba ta haƙƙinta mu nemi haƙƙinmu a kanta yanzu yana da wahala ka gane wani amma sai ka ji ana ta zargin musulmi da malaman addini kun tsaya kuna ta saɓani a tsakaninku a kan tsarki a kan haila a kan aƙidu ku kafirta wannan ku fidda wannan cikin addini wannan ba sha'aninku a ciki duniya kuke so mu ci gaba don Allah ku kuje ku yi karatun da zai kuma mun ba ku 'ya'yanmu duk su zo su yi karatu su je zama duk injiniyoyin da ake so a zama da likitocin da za a zama duk abin da za a kero muna fata ku kero mana amma addinin ku bar shi yadda yake ba ku za ku dictating yadda za a yi shi ba tunda ba ku san shi ku ba wa masu shi da suka san shi su bayyana alal aqalla abin da ke ciki magana sai ta aqidu a yadda da kaza kar a yadda da kaza ko yawa magana sai ta ibada ga yadda ake kaza kuma duk abubuwan an faɗe su tuntuni a cikin nassoshi ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin hajji ga sauran ba da haƙoƙi haƙƙin iyaye ko haƙƙin maƙota na kusa haƙƙin mata haƙƙin ƴaƴa duka komai an faɗe shi kuma babu wani nassi a cikin alƙur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka hana a yi ilimin da za a samu ci gaba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa sun koyo abubuwa da yawa za su je su fuskantar da lamarin duniya abinda ya shafi noma abinda ya shafi tattalin arziki kasuwa dabaranka ta fishe ka muddin baka shiga cikin haƙƙin Allah ba da haƙƙin dan uwan ka dan adam akwai haram akwai halal karka yi riba karka yi yaudara karka yi caca to sauran da ba a ce karka yi zifai te wace rahama ce take wannan kuma kafa kana zargin shari'o'in addinin musulunci ba ka da adalci a haka Allah ta kula da me nake yi saka da Allah masu boko ku yi da ƙarfi yauwa ku tsaya amma da addini ku tsaya da aƙida mai kyau da tauhidi ku riƙe sunna babu wata gaskiya in ba sunna ba san zuciya nake faɗa wallahi duk abin da ba ƙur'ani ba ba sunna ba wallahi ba gaskiya tsammani ne na wasu suke tsammanin a nan za su kamo gaskiya suke lalube-lalube su kamo can-can kana son ka tsira to ka tsaya a kan hanyar da su Abubakar suka bi suka mutu suka zama 'yan aljanna hanyar da su Umar su Uthman su Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in da sauran sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in suka tsaya a kai kullum muna nana ta wannan zance wannan tsohon musulunci ka tsaya a kanka a nan ne za ka tafi duk abin da ya zo daga baya to ka rabu da shi in na duniya ne ka runguma ka je ka yi aiki da shi za ka amfana a duniya amma in dai addini ne wani ya cusa a cikin wannan yana kyautata zatuwa yana ganin cewa ai ita ma me zai hana ku bar mutane su yi abinsu to addini ba haka yake ba don Allah ya ce ya cika shi in dai kana girmama zancen Allah wallahi ya kamata ka watsi da zancen kowa ka tsaya a kan zancen Allah cewa addinin Allah a cike yake Allah ba ya ƙarya zancensa babu wani ihtimali zai iya ɗauka zai iya ɗaukar kaza zai iya ɗaukar kaza zancensa ƙuru-ƙuru ne to gashi dangane da waɗannan mutane alladina kafaru alladina akhbarana Allah ta'ala annahu qad ya'isu min dinina Allah ya ba mu doka dangane da su fala takshawhu wakshawhu sai kuma yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini na cika muku addini in ji Allah idan dinuna dinun kan idan dinuna dinun kan la yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma ni'imar ta dai na cika ta akan ku wannan ne san babban ko haka ashe in ka zauna kana tsammanin akwai wata ni'ima daban da Allah bai cika ma ba to baka yi da wannan zancen ba ni'ima dai sai sababi da hanya da za ta sa ka yi mu'amala da Allah ta'ala ka bauta masa ka shiga aljanna an gama shi amma ba ana nufin an ɗauke ma talauci a duniya an gane wannan sababin jarabawa yake saboda duniyar dama matsuguna ce ta a shirya kafin a tafi gida kai ne in ka ɗauke ta wani abu shine sai kai ta gudunmuwar ka kana zagin mutane ba su baka ba amma rowa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba ka yadda da Allah ne mai bayarwa ba man ka yadda da Allah ne mai bayarwa to wallahi in ka rasa ka koma ko in wani ya maka rowa a duniya kowaye Allah ta'ala zai aiko wani ya baka kai ko bai aiko kowa ba wallahi sai ka samu yana yi ya yi wasu bayin an gani amma rashin yardar mu da shi sosai sai sa muke ta wannan shan wahala din wallahi ka yadda da Allah to Allah ta'ala zai maka maganin duk wannan damuwa dan haka ni'imomi dai Allah ta'ala ya cika su atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku ba wani abu daban ba musulunci not Judaism not Christianity not Hinduism amma Islam wannan maganar mahaliccinka ne da ya halicce ka cewa al-islam shi kadai ya yadda ka yi a wannan duniya ka yadda ka yi islam yau duk addinin da ba wannan uku ko na faɗa misali ne musamman misali da waɗanda ƙiyayyarsu ga musulunci ta wuce ƙiyayya ga haka buddhism su ma ƙiyayyar da suke addinin musulunci ta wuce iyaka kawai misali ne amma duk wani addini da ba musulunci ba to Allah ta'ala yana gaya maka bai yadda da shi a matsayin addini ba a gare ka duba ku yadda Allah ke magana da shi ga can mufurabi ta shi kadai saboda tabbatar maka shi ne musharri'i shi kadai shi ne musharri'i annabi sallallahu alaihi wasallam مبلغ عنه بريضا منه النبي صلى الله عليه وسلم من إسر واني غير أمد جنسة كما سننيا يبدا دع أبن دع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أين كي توليديني تو كيب علم من الله بني باك دي يكون كشبو دع أبن دع كدامة أما شيء النبي صلى الله عليه وسلم الله يا باش دع أبن دع شبو دع تدشي a iya addini wanda Allah bai ce a'a ba zai shigo da shi ba kuma shigowa ba ce aiki ne akan abin da aka umarce shi baya zuwa ya kwadayi wani abu ba ko ya dauko shi sallallahu alaihi wasallam yana kan karantarwar abin da Allah ta'ala ya dora shi wa rabbitu lakum al-islam faman yatarra fi makhmasati duk wanda ya kuntata nan ne za a koma kan maganar abinci wannan jumlar al-yawma ya'tul ladina kafaru min dinikum wala takshawhum wakshawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan wani majali ne na daban yana buƙatar darussa da darussa da darussa kamar da aka rubuta littattafai akan sa littattafai da academic research da yawa an rubuta a kan ƙa'idatu kamaliddin ƙa'idatu kamaliddin ƙa'ida ta cewa addini ne cikakke ba buƙatar ƙari an yi rubuce-rubuce da yawa a ciki to wannan wata juz'iyya ce jami'a ce ta kanta da dukkan mai da'awa wajibi ya san masail da suke karkashin wannan za mu ambaci wasu daga cikin waɗannan matsaloli insha Allah mun zo cikin bayanin da malam zai mana kafin mu ƙare kuma wasu abubuwa ne da ɗalibin ilimi za a amfana da shi a wannan fage bi iznillahi ta'ala fa man yatarra fi makhmasatin wanda bi ya kuntata fi makhmasatin ai fi maja'atin maja'a shi ne makhmasa yunwa yunwa shi ne aljuu ko to sunanta ne makhmasa fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmi ba mai karkata zuwa ga zunubi ba mutajanif ana nufin ma'il mai karkata wanda zai zan ba mai karkata li ithmi ga aikata zunubi ba fa inna allaha ghafurur rahim to yi anya ana wanda tsananin yunwa ya ta ya dauki wani abu daga cikin waɗannan abin da aka haramta hurrimat alaikum al-maytatu ko mushi kana tafiya a titi sai ka ga mushi ga yunwa ba abinci ka rasa yadda za ka akwai wani bangare mai lafiya da take zaton a jikin dabbar za ka iya yanka ka reɗa ka je ka ɗan gasa don ka rayu wanda in ba haka ba mutuwa za ka to an ba ka dama ka yi wannan muddin ghayra mutajanifin li ismin mai kai ba mai karkata zuwa ga zunubi ba ba cewa kai bari a kwashi da yawa a yi guzuli da shi ba a guzuli yauwa ba kuma wani abu da ya kai na zunubi ba kuma ba aikin zunubi ne kake cikinsa ba an fahimci abu duk wasu malamai sun kawo wannan cikin fassarorinsu to duk wanda ya yi wannan ya shiga irin wannan hali fa inna allaha ghafurur rahim kamar ya ce ne fa inna allaha qad ghafara lakum amma sai bashi a matsayin ka'ida yauwa saboda ka san cewa tun kafin ka aikata to in ka aikatan ga abin da za ka an gane? Saboda in aka ce fa inna allaha qad ghafara lahu to kamar wani ne ya riga ya aikata abu ko kai ko a yanzu akwai wanda ya aikata akwai wanda bai aikata ba to nan gaba ma wanda bai aikata ba falyalam annallaha min asma'ihi alghafur wa min asma'ihi arrahim to Allah ta'ala daga cikin sunayensa akwai alghafur menene alghafur mai yawan gafara ba wai ne gafarta zunubi ba a'a mai yawan gafara da haka karkai tsammani in ka saba wa Allah in ka koma wurinka sai ka sha wata wahala kafin ya san gaya masa kawai za ka ba kuma don bai sani ba kaskanta za ka yi a gaban ka ce ya Allah na san na aikata kaza ban kyauta ba na yi nadama Allah ba zan ƙara daga wannan na daina ko shi ke sai shi ne ka kuma shi ke nan gobe kiyama ba za a neme ka da wannan abu za a goge shi daga cikin littafin ko karanta shi ba za a in ka sake sai a rubuta wani wancan dai ga yadda kuka kuma an kare baya saba alƙawari ba zai fushi ya dawo maka da wancan saboda ka ƙara saba masa sai ka ƙara yi kai ne dai mutum din nan ka ƙara yi kuma sai ka sake komawa gurin ku ce ya Allah ai mun afuwa amma Allah karfe masa izginanci yau karfe masa izginanci da re da kalmomin reni irin yadda kuke yi yanzu biyo ɗan uwanku mutane karkai wa Allah wannan da galatsi karkai wa Allah in kai wannan yaqba'u Allahu 'ala alqalbi sai Allah ya rufe zuciyar mutum ya dode ta ba fahimtar wa'azi ba jin wa'azi ba daukar izina kuma an gama da kai kawai ka je kai talafi inda bakinka da zuciyarka izini take wa Allah Allah ta'ala ya kai zaka wallahi ubangiji mu yan gata ne a wurin yau mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai to Allah ya gafarta mana Allah ya tsamu malam ta'ala malam Abdurrahman ibn Nasir yake cewa wal yawmul musharu ilayhi yawmu arafata ranar da aka faɗa a nan wanda Allah ya ce al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum da kuma al yawma akmaltu lakum dinakum wannan yawma ranar arfa ake nufi an gane ranar arfa kuma guda ɗaya ga wata hikima ta Allah ba saɓani da za a zo a ce arfar wace shekara ce ko wannan ya ce arfar shekara ta kaza ce arfar shekara ta kaza arfa ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwa ita ce ta harbatin guda shekara ta goma ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara ta 1447 to yau shekara 1437 kenan ko yau rabanmu da wannan ƙarfar to a wannan ranar ne wannan ranar ita ake nufi da al-yawma da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to wannan ranar yake domin ita ce a ranar ne ya saukar da wannan aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in atamma Allahu dinahu yayin da Allah ta'ala ya cika addininsa wa nasara abdahu wa rasulahu ya kuma taimaki bawansa kuma manzansa wan khadala ahli shirki kuma ma'abuta shirki ma'abuta shirka suka rasa mataimaki shine in khadala dawa ma'ana aka bar su ba taimako in khidalan bayyighan rashin taimakon har ya kai musu matuƙa wanda aka Allah ta'ala ya kawo ƙarfi wanda aka kore shi daga gida aka sa yi hijira da ƙarfi aka kashe wasu aka kwace dukiyar wasu daga cikin mabiyansa yau gashi ya dawo shi ne ya kafa shugaba ya rusa gumaka a ɗakin Ka'aba duk tarihin nan na jahiliya ya ƙare an manta da shi ko in ce an ture shi gefe kuma ya ɗauki wani daban ya ce gashi kai wani kai ne shugaba a cikin mutane Makka ta dawo ƙarƙashinsa wani bai zama kuma bayan shekara shi ne ya dawo fa aka yi wannan ko an yi a shekara ta takwas aka yi wannan Makka ta dawo ƙarƙashin musulunci a shekara ta tara kuma ya aiko a sayyidina abubakar a ƙara tsaftace wurin a karanta wa mutane cewa kada wani mushriki ya sake dawafi kada wani ya sake dawafi uriyana ko aka hana wannan aka tsaftace maka to sannan shugaban al'umma baki ɗaya shigo cikinta wata ni'ima ce ta kai wani an cika ni'ima kallalle to ita ce wannan rana shirka ta ƙasƙanta gumaka sun ragwargwaje an rubuta su an fidda su daga Ka'aba ƙarfin shugabanci na jahiliya ya ƙare zalincin jahiliya an gama da shi ko yau don haka in khazalu in khizalan baligha ka suranta abin yawwa ka cin yadda suke da jibi da kai wai ko kun manta ne shekar ana ma magana ta rika tuno abin da ya gabata ko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da banu hashim saboda cutarwa sai da suka shekara biyu ko uku a wani yanki a wani jirgin tsakanin dutse da dutse an hana su walwala a cikin garin ba kai ka taɓa yin wannan abu a zo a ce an tsare ka wata ɗaya a kan addini a ƙuntata maka har ka lokaci ta fasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a addini ne to yanzu a ce wannan abin da aka yi ya zo ranar arfa ya hukanta ruwarsa ya yi wannan hutuba ya faɗi waɗannan irin maganganu bai isa ya nuna cewa waɗancan sun ƙasƙanta ba sun ƙasƙanta dole in ka tuno waɗannan abubuwan za ka ga in khazalu in khizalan balighan ba'dama kanu harisina ala raddil mu'minin bayan kuda sun kasance suna kwaɗayin a kan su mai da muminai an dinihin su fasa addinin ƙwami'ina fi zalika suna masu kwaɗayi a haka kullum kwaɗayin kafirai shi ne su dakatar da addinin su a tsammanin su zai kare kuma ƙarya ne kisa sun iya za su iya sun iya saboda suna da makamai suna da intelligent sophisticated weapons duk akwai daga ko ina za a hango mutum kuma ga masu ba da labari ko ina wanda suka sai da kasashensu duk komai so abokin gaba a ko ina yake in yadda ake ciki a wannan zamanin namu a kamo shugaban wata kasa shugaban kasa ga al'ummata ga komai aka kamo shi kamar tsuntsu aka taho da shi wani kuma yana nufin da shi da mutanensa a cikin musu bom sun yi sallama da duniya wannan abun ba sun irin wannan da su da makamantansu kullum tunaninsu babu wani mai ƙarfi in ba su mu yi karatu yau kwami yi na fidalik falon mara a wurin islam yayin da suka ga buwayar musulunci wanti tsarafu da cin nasararsa wa buhurahu da rinjayensa ya isu kullum ya ce minin mu'mini sai suka fiddare kowanne fiddare daga mu'minai an yarji ku ila dinin suka ce kai ina kasu wannan addinin ba don san cewa za su dawo su bar wannan musulunci babu shi wani shi ake nufi da shi ne ya aso sun fiddare cewa za a dawo a fata kamar wasa ne kamar ba zai je ko ina ba ba haka ba ne wa saru yakhafuna minhu wa yakhshaw sai suka koma suna tsoron musulmi suna tsoron musulmi wali hada fi hadhihi sana allati hajja fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sanata ashri dhilhijjati to yace biya shi yasa a wannan shekara wato shekarar a goma ga shekara ta goma ta hijira ko yawa wanda ita ce hajjatul wada'i lam yahujj fiha mushrikun babu wani mushriki da ya haji da shirka hajjin shirka ya zo da yankansa da abubuwa da su saba yi na shirka ba a yi ba walam ya tuf bilbaiti uriyanu yawa ko uriyanu babu wani uriyanu da ya zo wato mutumin da yake cikin halin tsirara ko tsiraiki babu wani mutum da ya zo ya yi aikin hajji ko ya tsawa wani haza kala don haka Allah ce fala ta shau ai wa khazalahu wa radda kaylahu fala takshaw al-mushrikeen kar ku ji tsoron mushrikai wa khshaw Allah ku ji tsoron Allah alladhi nasarakum alayhi wanda shine ya taimake ku a kansu wa khazalahu kuma ya tabar da su ne ki taimakon su wa radda kaydahum ya mai da makircin su fi nuhurihim awiyansu alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini bi tamamin nasri da wannan cikar nasara wa takmili shara'i da kuma kammala shari'o'i al-zahirati wal-batinati zahiri da batini ne har da batini Allah ta'ala ya cika a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta wani ilimin baki ne da yayin da yake kabar muskai ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan yawa haka Allah ya yi mu ba mu san batinin kowa ba kai batinin kanmu ma ba mu sani ko ba ku ne yawa to ala mu'amalar mu da kowa ta zahiri shari'an nan ta zahiri kai sallah kai azumi kai zakka kai haji ka ba da taimako kai nan a ganka kai ne ba wani daki da zaka koye mai duhu kai wani tunani ka sha yunwa ka zo ka ce wai kai ma ka fita daga dan adam wannan ƙarya ce to duk irin waɗannan ilmomin ku yi watsi da su ku koma addinin da Allah ta'ala ya cika shi tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kuma a wannan rana isa haka al-usul wal-furu da ginshiƙan addini da kuma rassan addini muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da duniya baki ɗaya duk masu ƙoƙarin cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina suke Allah mai da sharrin su kansu Allah ba mu zama lafiya Allah tabbatar da mu akan aqida mai kyau aqidar as-salafu salih al-qur'ani da sunna da hanyar magabata mu tsaya akan wannan mu mutu duk wani karkace-karkace da kwashe-kwashe Allah raba mu da shi Allah ya hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa al'alun duniya da rikicin duniya Allah ya fidda mu da fitintunin duniya Allah ya fidda mu daga cikin su duniya ba ta taba zama babu fitintunu ba to wannan fitintunu alamar ko kuma farkon maganin fita daga cikin wannan fitintunu kar su shafe ka wallahi riko da addini ne shine babba riko da addini ibadatan wa tasdiqan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka gaskata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kai ibada ka koma kamar yadda magabatan mu suke mafi fitin aiki shine ibada a lokacin fitintunu to a lokacin da ake fitina a lokacin wallahi ka mai da hankali ne ibada baka sani ba za ka rubuta da kai za ka mutu kop baka sani ba baka shirya ba saboda komai na iya faruwa a kowane lokaci ba muna fadar cewa yaki ya zo ko ai ko ba a gaya maka ya zo ba kai ka san wannan duniyar ne babu wani abu nata da zai ci gaba da zama normal in the next 10, 15, 20 years a ce haka yadda kake ji wannan ka ci karo da ma kai waye ka ci wannan ka ci wannan shike nan kai ibu ka sai data kai abin nan wannan abu ba lallai ta fara don ka mu mai da hankali mu koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ya mana abin da yake shine mai kyau duk sharrin da wani mai sharri ya kulla Allah mai da shi kansa Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin musulunci akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك